Ƙungiyar mai sunan Conseil de la Résistance pour la République CRR a taƙaice an ayyana ta a matsayin ƙungiyar siyasa mai fafutukar tabbatar da doka da oda don maido da aiki da kundin tsarin mulkin ƙasa tare da maida shugaba Muhammad Bazoum akan mukaminsa bayan juyin mulkin da Janar Sani ya jagoranta a ranar 26 ga watan Yulin 2023 kamar yadda kakakinta Abdulmumini Usman ya yi mana ƙarin bayani.
Mu ne muka sa wannan sabon kwamiti na fafutukar kare martaba jamhuriya da demokrasiya a Niger cikin jagorancin Malam Risa Agbulam. Gwagwarmayowar da muke cewa mu yi za mu yi ta cikin hanyar demokrasiya, kinda ana zancen ISILHU, Community International tana nan tana neman ta sa soji su koma gefe, shugaban ƙasa ya kama aikin shi ya ci gaba da aikin shi a maido demokrasiya.
Risa Agbulam, wanda ke rike da mukamin minista mai cikakken iko, ministar leta a gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum, na kan wata tafiya a ƙetare a ranar da sojoji suka yi juyin mulki. A washe garin faruwar wannan al'amari ya yi barazanar ɗaukar mukamai ta hanyar wani sautin harshen abzinanci da aka yada a kafafen sada zumunta. To amma a cewar kakakin ƙungiyar ta CRR, suna jiran ganin yadda za ta kaya a yunkurin da ƙungiyar sai dawo ta sa gaba kafin yanke shawarar ƙarshe.
Muna jiran aikin da za su yi wa'innan Community International da ECOWAS da abokanmu duka da suke ƙasashen waje. Ba wanda ya zaɓe ka, ba wanda ya tambaye ka, ka fito ka share mutane wa'inda demokrasiya ne ta aza su. Ba wa azamna ana kallo da mu da 'yan ƙasa wanda ba mu yarda da wannan abu ba, dukkanmu za mu taru mu tabbatar da wannan abu ba ƙare cikin ƙasar da.
Da yake mai da martani dangane da kafa wannan ƙungiya wani ɗan asalin yankin arewacin Nijar shugaban jam'iyyar PNPD a kan ƙasa Intinikar Alasan ya ce bai yi mamakin jin irin wannan barazana daga wajen Risa Agbulam ba.
Dukkanin wakilai na buzaye da na Larabawa sun yi tir Allah wadda da wannan magana da ya yi kuma ba su yarda da ita ba. Saboda wanga ta waye da kaga yayi bai yi ta ba dan demokrasiya ba, bai yi ta dan wani abu ba, ya yi ta ne saboda ribar kanshi. Saboda kenan ya ga an yi kudeta, yanzu yana so ya yi masojawa barazana da cewa shi zai yi tawaye, bindigogi zai ɗauka saboda sojawa su sa shi minista.
Tuni dai wasu shugabannin al'umma suka fara jan hankulan ɓangarori akan buƙatar warware wannan sabuwar dambarwa cikin ruwan sanyi. Dokta Hassan Malam Gamkale, masanin dokokin shari'ar musulunci ne.
Muna fata 'yan ambaɗe gabanin Risa Agbulam a matsayin shi na ɗan siyasa an kai mai tayi shi ka gudun mashi ga ƙasa, to na imanin za a samu nasara gare shi. General ya iza mai mutane a nemi sulhu da shi. Abin da muke fata Risa Agbulam ya dibi Niger, su kuma sojoji su dibi ƙasa, kar su ɗauki ƙyansu siyasa abokan gabansu, su ma ƙyan siyasa kar su ɗauki sojoji abokan gabansu.
Mun ne jin matsayin majalisar CNSP ta hanyar jami'inta mai kula da hulɗa da 'yan jarida, sai dai haƙa ba ta cimma ruwa ba a wani abin da ke da alaƙa da taƙaddamar da ta samo asali daga juyin mulkin na 26 ga watan Yuli. Ƙasashen Mali da Burkina Faso sun aike da wasiƙa wa shugabar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield, akan buƙatar ta tsawata don kaucewa amfani da ƙarfin soja a wannan rikici da suka ce za a iya warwarewa a cikin ruwan sanyi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.